الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو قوات رمضان هجران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع مكة زوا مدينة شكرا تدوبو ليا دلري هدو دتلاتين دترا وان دي 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 دقوم شاترا قوات مين شكرا تدوبو بيو دقوم شاتقوا سميلادية zamu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma a suratul baqara zamu tashi a fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى يجي أمانة شيوان النبي نسو واتمنى النبي ناسو نعود أن متعنى يجي مسو الله سبحانه وتعالى يا أيكمكو لطالوتا ويا زابا مكطالوتا مسأين سركي sai suka ce ya za a yi ya zama a daura shi akan mu ya zama sarki akan mu alhali mu muka fi shi cancanta da sarauta kuma sannan shi ba ya da yalwan dukiya sai annabin ya ce masa ai Allah subhanahu wataala ya zabe shi a cikin ku kuma Allah ya kara masa yalwa a cikin ilimi da yalwa a jiki kuma dai Allah yana baiwa wanda ya so ne mulkin sa kuma Allah mai yalwatawa ne masani ne kamar yadda muka sani mun fada a baya cewa waɗannan mutanen lokacin da suka so su fara yaki saboda ba a yaki idan babu komanda ba a yaki idan babu jagora ba a yaki idan babu sarki bayan amalika mutanen Palestine sun yi abin da suka yi na ta'addanci a kansu suka so a ce su ma sun shiga sun fara yaki domin su kwato musamman wannan tabutul ahdi din wanda zamu ji bayanin sa a baya a gaba daga hannun amalika bayan sun kwace musu suka rasa to wa zai zama jagora a cikin su wa zai zama sarki dan tsarin su ma ba tsari ne na sarauta ba kamar yadda muka ce tsari ne na shura na shawara annabin su ya gargade su yace sarauta yana da illola abu mai kyau ne amma daga cikin illolansa yana mai da mutane su koma kabaka biyu su koma akwai classes wato su zama akwai class na manya da class na talakawa talakawan nan su koma su ne masu sharan dokin manyan alhaji su ma iyayen sun haife su kamar yadda aka haifi ƴaƴan sarakuna su koma su ne masu masu gadi da sauransu wato dai za a mai da wasu mutane su ba bayi bane amma za su koma suna aiki irin na bayi saboda tabi'an sarauta ba ta niƙewa sai da hashiya da fada da dogarai da makamantan waɗannan to zai mai da ƴaƴan ku mata su zama jawarinsa ko su zama ma'aikatansa a cikin gida ƴaƴan ku maza duk dai ya nuna musu damuwan da ke tattare da tsarin mulki na sarauta suka ce a su dai suna so ai masa sarki saboda su ma su samu su yaki shikenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan annabi wanda muka ce annabin malamai sun yi ta sabani mun fada jiya, wasu suka ce Shamwil ne, wasu suka ce Iskil ne, wasu suka ce Yusha'u ne, amma dai mun yi bayani a shekaran jiya cewa shi sunan annabi ba mun sunan wanda Allah bai bayyana ba a cikin annabawa ba muhimmi bane kokarin binciken menene wannan sunan. Darasin da ke cikin dai wannan ayoyin shine abin da yafi muhimmanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sifofin wanda za a aiko a matsayin wannan sarki din wanda ya kamata ya zama sarki. Sifofin kuma sai ba su dace da kowa ba sai wani makiyayi wanda yake shi yana can ƙauye ma ba a birni yake ba, yana kiwo sanuwarsa ta bace, to yana ta neman sanuwa bai gani ba sai abokinsa ya ce aiko akwai annabin su na wannan zamanin shi wannan Hiskel din ko Yoshua din ko Shamwil din, yace ai ka zo mu je wajen sa, Allah yana ilmantar da shi abin da sauran mutane ba su sani ba, saboda haka ko dai ya gaya mana inda sanuwar mu take ko kuma yayi mana addu'a wannan sanuwar ta dawo. Shikenan yace to sai mu je. Suka zo suka sami wannan annabi, suka sami annabi suna cikin sanuwarsu gashi-gashi. Annabi ya ce ai sanuwarka tana nan ma yanzu tana nan za ta shiga gidanku, ba ita ce matsala ba, amma akwai wani aiki da Allah yake nufinka da shi babba, shine kai ne za ka zama sarkin Banu Isra'ila wanda Allah zai yi amfani da kai wajen dawo masu da mulkinsu da dawo masu da ɗaukakansu bayan ƙasƙanci da suka gamu da shi a cikin rayuwa na danniyan Amalika a kansu. Yace ta yaya ni talaka ban san komai ba, ba abin da ya hada ni da sarauta da mulki, yace to kai dai Allah ya zaba. Shikenan annabi na wannan zamanin ya sanar da mutanansa, sai suka ce ai su san ba su yadda ba, alhali su suka yadda da annabi da farko suka bashi zabi, amma da annabin ya gaya musu kuma shi ba zabin kansa bane. Kaga su a can alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa isqalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan, ib'ath lana kai annabi ka zaban mana kawai sarki, amma saboda annabi baya abu yin kansa sai ya ce wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha ba inni ba'athu ba inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan, Allah ya zaban muku talutu ya zama sarki ba ma ni na zaba ba, ku kunne mini in zaba ne, duk wanda na zaba za ku yadda, ni kuma na jira zabin Allah sai da Allah ya zaba sannan na sanar da ku inna allaha qad ba'atha lakum taluta malik. Amma duk da haka saboda su suna da jayayya Banu Isra'ila mutane ne masu jiya masu jayayya, yasa zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan, mutane ne masu lajaja masu gardama, wanda yake Abdullahi ibn Salam ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo musulunta ko yace mutane na san su mutane ne masu jayayya, haka kissan sa mai tsawo. To ala kulli halin sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, ya za a yi a ce a ba wannan sarauta a kanmu, saboda su sun kalli ai sarauta ya kamata dan gida dan babban gida dan gidan sarauta ko dan gidan arziki, idan dan gidan sarauta bai samu ba sai mutun ya samu da dukiyansa. To sun ga cewa a cikin a'ila usran Banu Isra'ila ɗayan annabi Yaqub alaihi salam ɗayan Lawi su ne suke da sarauta, akwai kuma ƴaƴan annabi Yusuf alaihi afwan ƴaƴan Lawi suke da annabta, ƴaƴan annabi Yusuf alaihi salam su suke da sarauta, shi kuma wannan Falun daga cikin ƴaƴan Binyamin ne su kuma ƴaƴan shi duk manoma ne da makiyaya talakawa ne zuri'ansa to da kai za a yi a ce daga cikin dangin Binyamin a ce za a kawo mana sarkin da zai shugabance mu wa nahnu ahqqu bil mulki min mumika bi cancantan mulki saboda muke da jinin sarauta mu ne ƴaƴan sarauta to tunda kun san haka dan me kuka ba annabi zabi dan me kuka ba Allah zabi da sai ku nada wa kanku walam yuta sa'atan min al mali shi dai bai gaji sarauta ba shi kuma sannan ba kudi yake da shi ba balle a ce tunda yana da kudi zai tattara zukatan mutane to kaga da farko annabi annabin su yayi masa tawazu ya ga masa kawai inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika kawai Allah ya zaban muku wani bai ce ga dalili ba to amma sai su da kansu suka nemi suka yi jaye-jayen da ya faro ya taso sai an gaya musu fifikon shi a kansu sai ce to qala inna allaha astafahu alaikum na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi a cikin ku wannan al-istifa'ul azali zabi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake babu sababi wasu malamai suka ce a'a inna allaha astafahu alaikum din yafi ku tsoron Allah yafi ku cancanta yafi ku tara sifofi na tsoron Allah na zama mutumin kirki ne addini wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara mashi yalwa a cikin ilimi ya kara mashi yalwa a cikin jiki watan Allah ya bashi ilimi mai yawa na jagoranci domin aka ce ilimi anan ba ana nufin wai misali dan da yawa mutane suna wannan tasawur din ana son mai ilimi ya zama jagora amma an ce ilimi ana nufin ilimin da ya shafi wannan jagoranci saboda haka kowane abu ma'abotansa ilimin wannan layin shine ilimin da ake nufi ba shikenan kawai dole in za a jagoranci mutane na siyasa sai an kawo wanda ya fi su sanin fiqh ko wanda ya fi su sanin ana fatan wanda ya fi su sanin Qur'ani da hadisi idan ya san ma'anan Qur'ani da hadisin kuma zai iya sauke shi a cikin yanayin zamaninsa ana fatan ya zama ya fi cancanta amma dai ilimi kullum aka ce ilimi ana nufin ilimin da ya shafi wannan abin da ake magana akai kuma Allah ya bashi yalwa a jiki malamai suka ce shi Talut din nan kamar yadda ya zo a cikin littafin su Banu Isra'ila din Safarul Ishaq cewa shi mutum ne mai tsawo mai jiki shi yasa ma Al-Qur'ani ya amfani da sunansa Talut amma ba sunansa da ya shahara a wajen Banu Isra'ila ba kenan sunan da ya shahara da shi a wajen Banu Isra'ila Shawul ne to amma a nan Qur'ani ya amfani da sunan Talut saboda ɗaya daga cikin sunayensa ne kuma daga Ul ne kamar a ce Malakut Jabarut ko irin waɗannan to shi ma aka Talut to dai mutum mai matukan tsawo ne wanda a lugan Ibraniya yana nuni zuwa ga sifa ne idan aka sa wannan ta'in a ƙarshe wawi kafin ta'in to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jiki da girma wanda yake kuma a lokacin yaƙi da wuraren yaƙi da sauransu ana son mutum mai girman jiki wanda da kwarjinin sama kafin ya daga makami zai iya tsoratarwa ya firgitar da abokin gaba ko da yake wasu malamai sun tafi akan cewa wannan jiki din ba ana nufin jiki ne na girman jiki ba ana nufin yawan alkhairi ne da kirki da fadin zuciya watan sun kwatanta shi da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama asra'u kunna lihaqan bi atwalu kunna yada wanda zai riga sa riskana a cikin ku wanda zai gaggawan samu na bayan intiqali na ila rafiqil a'la yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda wacce watan cikin iyalinsa wacce tafi ku tsawon hannu sai iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka riga gwada tsawon hannunsu mukula wata mafi muhimmancin abin da nake so mukula da shi duka iyalan nan fa in ba sai da tuna Saudatu bintu Zam'a ba ba wacce ta kai shekara 50 ba wanda ta kai shekarun da za a ce ta kai shekarun dukan suna cikin shekarun kuruciya ne nisbiyan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa albishir da wacce za ta riga riskana suna riga kowa tana son ta zama ita za ta fara wafati bayan manzon Allah mu lura da yadda duniya ba wani abu bane wajen iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowa tana kokarin a ce hannunta ya fi tsawo saboda haka ita za ta riga riskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan mu mun san kissan sayyidatuna Fatima alaiha salam ko lokacin da aka zo aka gaya mata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata albishir zai koma zuwa ga Allah ta shiga damuwa da tashin hankali da ya dawo ya ce mata to ba zai yarda da ke ba a ce ke ce zaki fara riskana cikin iyali na cikin dangi na cikin zuri'a sai ta taso tana murna tana jin dadi ita ce za ta riga wafati bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan duka darussa ne muhimmai da muke bukatan fahimtar su yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama balle shi gaba daya sallallahu alaihi wa sallama ya suka dauki duniya ma gaba dayan ta to anan kaga malamai suka ce a sai Zainabu falamma matat Zainabu a hadisin nana Aisha ko a kaga ashe sai aka gane cewa ashe ba tsawon hannu ake nufi ba ana nufin yawan kyauta ne saboda haka wasu sai suka tafi akan shi ma a wannan idan aka ce a wazada hu bastatan fil ilmi wal jismi dan a ganin su kaman ba a bukatan jiki a wajen mulki to amma lalle jiki abin bukata ne a wajen mulki domin sarki idan aka ce yana da kwarjini shi yasa ma wanda ba su da shin suke karawa ko sai mutum ya kara riguna ya sanya wasu a ciki ya sanya yanda zai kauri ya yawa ya kara rawunna yanda zai cika ya ba mutane tsoro to har wannan kuma yazo ya zama al'ada yanzu mutane kowa kokari ake yi a dinga girmama riga da sauransu saboda an gane mutane riga take daukan hankalin su to wallahi yuti mulkahu man yasha kuma sannan bayan duka wannan kar ku manta cewa fa shi Allah wanda yake so yake baiwa mulki saboda ba a cewa Allah subhanahu wa ta'ala dan me domin duk waɗannan wanda suke cewa Allah dan me din nan in ba dan Allah subhanahu wa ta'ala yana juyawa ba da sai ya zama dulatan bainal agniyai kai la yakuna dulatan bainal agniyai sai ya zama yana juyawa a wani dangi ɗaya ne amma in muka tuna shi kakanmu da muke takama da shi cewa ai mu ne jikokin sarauta kakanmu kanin wani ne ko yayan wani talaka kamar kowa wato wanda sarautar ta fara a kan shi a cikin danginmu talaka ne kamar kowa sai yazo ya zama sarki a cikin danginmu shikenan zuri'ansa sai suka fara takama suna cewa sun zama masu sarauta malamai kuma suna cewa duk mai takama da aikin wani to ya isa karshen jahilci ka rika takama da kokarin wani wani yayi aiki kakanninka sun yi aiki sun kafa daular musulunci kai ka zo kana ta sa babban riga da albaya kana cewa kakanni na suka yi aiki suka kafa daular musulunci ko kakanninka sun yi aiki sun hidimta wa ilimi kai ka zo kana ta sa babban riga kana takama wai kakanninka sun hidimta wa ilimi shi mutum ya kamata ya san cewa wannan abin da yake takama da shi ba hannun shi cikin samuwansa shi bai da hannu cikin samuwan wannan abin aikin wasu ne saboda haka in yana da hankali sai ya kokari ya samar da nashi aikin abinda zai zama shi ma da nashi kokarin saboda haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yana zaben wanda ya so ne ya baiwa mulki kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai yalwatawa ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san batinin komai ya san cancantan kowa ya san waye dace ai wa mene na'am
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم هل ينزو النبي سده يفتح مصر الله شيني مفي سني دا النبي أما بيقى من وانيني با سراك باك بكاتن كتا كنا تبين شكا وانيني وانا النبي
inna ayata mulki lalle alaman mulkin wannan sarkin an ya ci ya kuma tabutu wannan akwatin zai zo muku fihi sakinatun sannan a cikin sa akwai nutsuwa min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna da kuma wani ragowan wasu abubuwa wanda iyalan annabi musa da iyalan annabi haruna suka rage tahmiluhu almalaiika wannan akwatin zai zo muku malaikuna dauke da shi inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan ya ishe ku aya wannan abin da na ga muku in ya tabbata muku to ya ishe ku aya domin ku yaqin dama kuna ta kokarin a nada muku sarki ne dan ku yaqi dan ku kwato wannan tabut din shi tabut anan in kuka lura Allah subhanahu wataala kawai ya ce an ya ce ku tabut saboda qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan wani sashin shi yana fassara wani sashi ne so da haka anan kawai sai Allah ya ambaci tabutun da alif da lam wannan akwatin zai zo muku wani akwati akwatin suratu taha idza awhayna ila ummika ma yuha anikdi fihi fit tabut faqdi fihi fil yammi falyulqihi al-yawmu bisahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni to wannan akwatin na annabi Musa wanda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mahaifiyar annabi Musa alayhi salam ta saka shi a ciki ta jefa a teku shi kuma Allah yayi nashi daga nan ya dauke shi ya kai shi hannun mai neman sa dan ya kashi ya ce ya kula masa da shi ya rainan masa shi ah to wannan akwati sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ga musu to ayan mulkin shi wannan akwatin da amalika suka kwace saboda kun yi sakwa sakwa kun yi sakaci kamar yadda muka fadi jiya shi Allah subhanahu wa ta'ala baka cewa ai dan mu ne musulmi ko dan mu ne masu gaskiya ko mu ne kaza shikenan a'a dole sai ka bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje idan ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kwace wannan abin da ya baka kike gani na ni'ima ya daura a hannun wani to wannan akwatin sun amalika sun kwace amma da sun kwace su ma sai ya zama musu fitina saboda sun je sun kai shi wajen bautan gumakansu shikenan sai ya zama duk wanda ya zauna sai tsuro ya fito mashi a bayansa basu mai tsanani duk wanda ya zauna a garin tunda suka aje akan gunkin saboda haka suka gane suka yi ta cututtuka kala-kala sai gane dai wannan akwatin dai shine dalilin cututtukansu to su kuma wannan suna nan suna shirin yaƙi dan su je su kwato akwati sai Allah ya ce to alaman wannan ne sarkinku Allah zai kawo muku dan ku san kuma zabin Allah ne akwatin da kuke ta shirin yaƙi dan ku je ku kwato Allah zai dauko muku akwatin ya kawo muku shi ba tare da kokarinku ba dan ku dai yadda ku sallama wa wannan sarkin anan wajen an ya'ti yakum tabutu mu kula da tabut din menene akwati akwati ne wanda ya ta'allaka da wani annabin Allah wanda aka saka wani annabin Allah mai girma a wajen Allah wani bana tankir na ta'zim tankiru ta'zimin ko na girmamawa ne aka saka wani annabin Allah annabi Musa alayhi salam a ciki sai Allah ya ce akwatin yayi girma dan haka ya zama mai girma a wajen Allah saboda an taba saka annabin Allah a ciki kuma Allah ya gaya mana bayan nan ba abin da ya kara wa akwatin girma akwai kayan ragowan kayan iyalan annabin Allah an ce ragowan kayan annabin ne Musa alaihi salam takalmin shi wanda aka ce maza bakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa da sandansa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra wannan sandar tasa to baqiyar sandan ne da baqiyan takalma da ragowan tufafin annabi haruna alaihi salam wadannan abubuwan su ne a cikin akwatin sai akwatin ya zama mai girma a wajen Allah har hidiman daukan akwatin Allah ke sanya mala'iku ba wani abu wanda Allah ya ba mu labari a cikin akwatin akwatin ba yadda wata munasaba ba wai wani akwati ne mai wani abu daban ba a'a abin da ke cikin sa yasa wanda suke rike da shi duk inda suka nufa inda suka yi mu akwatin biyayya sai sun yi nasara a yaki duk inda ya nufa suka bi to nasara na wajen kuma Allah ya sa mala'iku suna daukan akwatin dauka na musamman duka ba dan komai ba kaman yanda Allah ya faɗa a nassin Qur'ani saboda fihi sakinatun min rabbikum akwai wani natsuwa daga wajen ubangiji aka ce sakinatun min rabbikum din ayoyin at-taurani a ciki wato masa ayoyi ne a cikin akwatin aka nade aka saka shine sakinatun min rabbikum din da kuma baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna da wasu ragowan kayan iyalan da iyalan annabi musa da iyalan annabi haruna wasu kace alu dinnan ba ana nufin kawai ziyada ce amma ana nufin mimma taraka musa wa harunu saboda kaman dai irin wancan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ay adkhulu fir'auna ko ashadda al'azab adkhulu fir'auna to saboda haka anan alu musa ma ana nufin ko baqiyatu mimma taraka musa wa harunu abinda muke nuni da shi anan ba shirka bane ko kada ba saba wa Allah bane girmama abin da yake da girma a wajen mai girma a wajen Allah ba saba wa Allah bane Allah ne ya koyar da bayi wannan Allah ne ya koyar a wannan aya wa baqiyatun mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Haruna dan haka tahmiluhul mala'iku shi yasa zamu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna girmama duk wani abu wanda yake ragowan kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani irin ta'alluki sai kaga tufafinsa suna jikawa in ba su da lafiya a ruwa suna sha sai kaga taskan da abin ne yake cewa kaskon da ya sha ruwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kaga suna oyewa suna zaban mutane musamman suna nuna musu suna ba su dan su sha sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sai kaga gashin kansa sallallahu alaihi wasallam ana raba musu wani lokaci da umurnin manzon Allah ma zai ce a rika rabawa kowa a bashi gashin kan manzon Allah daya wannan kadai ya isa ya nuna mana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki asarin sa kafin me sahabbai suka dauki asarin sa gashin kansa sallallahu alaihi wasallam sai a rika rabawa wannan ɗaya wannan biyu wannan uku gurgurdan girman shi da sabikan sa a musulunci gurgurdan yawan filin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da za a bashi duka wannan karatuttuka ne muhimmai da muke bukatar mu nutsu ba takdisi bane ba allantar da manzon Allah bane wal iyazu billahi ba bautan abin da ya ta'allaka da manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam don inda haka ne to da sahabbai su suka fi kowa wannan abin hadisin bukhari muhammad ibn sirin ya taba haduwa da abidatu salmani ko yace zo mu je gida nuna maka silin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka samu ka gani sai wannan ganka kai bawan Allah ne mutumin kirki sai wana da wana nake zaba in nuna musu ni kuma wannan silin gashin ga isnadi na sai da ya bashi isnadin gashin yace na samu ne ta hanyar Anas ibn Malik khadimin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ko Anas ko da hadisi bai fada ba ai ka san mahaifiyarsa Ummu Sulaimin ai ta aje gashin manzon Allah ka san baban wato mariƙin sa Abu Talhat al-Ansari shine yayin wancan raban gashin da muka faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a raba wa sahabbansa to daga dan Anas ibn Malik ya sami gashin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba bakon abu a ciki ina fatan muna fahimta Abidatu Salmani sai ya ce wallahi la an takuna indi sha'ratun minhu sallallahu alayhi wa sallama ahabbu ilayya min kulli bayda'a wa safra'a ala zahri al-ard yace wallahi ace in sami silin gashin manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama guda daya yafi mun kowani irin dukiya na zinari da azurfa da yake bayan kasa in za a tara duk dukiyan duniya a aje a gefe daya, a aje min sinin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe daya, koko kwanto ba zan yi ba zan zabi sinin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ne a sahihul Bukhari
sallallahu,
hadisi ne a sahihul Bukhari. To ina muke kai hankalin mu? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rika zuwa suna roƙon shi, ya rasulullahi wannan rigan ina so a bani. Sahabban su ce kai ya zaka zo kana tambayan manzon Allah, kana gari shikenan, kuma ka san in ka tambaya za a wace wallahi ban tambaya dan in sa in kwalliya ba, na tambaya ne don in na rasu ai mun likafani da ita. Idan mala'iku sun zo tambaya na a kabari sun ce man rabbuka, in ce uban rabbu mai wannan rigan. Idan sun ce man nabiyuka, ko ka san annabi Muhammad, ce ai wannan ma rigarsa ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jikina. Don yana ganin cewa wannan rigan ai karatun da saura, ko wannan rigar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ta yi masa wani amfani a cikin kabarinsa idan ya shiga kabari. Dan in ba haka ba, me yasa zai nemi sayyidina rasulullahi ya bashi rigansa don ya sa idan an ya rasu ai masa likafani da shi? To duka waɗannan karatu cikin bayyanu shi ko amfanin ai ga yanan bayyananne ne, ko bayyananne ne. Sahabbai suna jika sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suna saka rigan shi a ruwa su sha su warke kowanne irin ciwo suke yi, ai ga amfani nan ya bayyana, ko? Saboda haka ya kamata mu rika gane waɗannan abubuwa. Babu magana a ce wai shirka dan an girmama wani abu wanda ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba maganan shirka. Inda shirka ne, to da wannan ayan ita ta koya irin wannan shirka da muke karantawa, ita ta koya. Dan wannan ayan tana koya girmama abin da ya ta'allaka da annabi Musa da annabi Haruna ne, wanda kowa ya san su koma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amma sai gashi tana gaya mana ai ma musamman Allah ya sa mala'iku na hidiman wannan akwatin saboda kayan annabi Musa da annabi Haruna na ciki. Mala'iku sun zama su ne kadiman akwatin. Saboda wannan duka muhimman abubuwa ne da muke bukatar mu fahimta. Ga kuma albarka, duk da hadisin Khalid ibn Walid yana da bai inganta ba a ganin wasu, to amma wannan ma'anan zai inganta shi. Ko wanda aka duba hularsa bayan wafatinsa aka sami sinin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to ya zama ya ce shine sirrin da yasa duk in ya shiga yaki yake nasara. To ai sinin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai zama dalilin haka, ko hadisin bai inganta ba, ya isa ya zama dalilin wannan nasara? Saboda ai ga ragowan sanda da ragowan kayan Musa da Haruna, Allah ya kara musu aminci, ya zama dalilin nasaran wasu al'umma a baya duk inda suka nufa a wajen yaki. A dalilin shi ma suka yi dasi mugamara da rayuwansu su kutsa yaki, saboda su kwato ragowan kayan. Basu ce ba yi da amfani ba, basu ce kawai ai kawai kaya ne kaman kowanne ba, a'a suna shirin a ai kawo masa sarki su yaki musamman da Amalika, wanda sun ninka su yawa sau asharat, kawai don su kwato wannan akwatin nasu, wanda kamar yadda muke ba komai a cikin akwatin sai abin da Allah ya faɗa. Fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu almalaika. Saboda lallai asarin annabawa muhimman abubuwa ne, balle asarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wani bawan Allah ya dogara da wancan hadisin na Bukhari, aka ce mashi wai mene hukunci a ganinsa mutumin da ya bada mafi yawan dukiyansa dan ya mallaki wani abu, kamar misali a ce ga burdar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dauki dukiya mai yawa ko duk abin da yake da shi ya bayar dan ya mallaki wannan burdar, yayi almubazzaranci ko bai yi ba? Yace to in dai an bi sunna bai yi almubazzaranci ba dan abin da Abidatu Salmani ya faɗa mana kenan. La an takuna inji sha'aratun minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahabbu ilayya min kulli bayda'a wa safra'a ala zahri al-ard. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-mala'ika. Wannan shine abubuwan da suke cikin wannan akwati. Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. yace wannan ya isa ya zama muku aya ya zama abin da in an nuna muku ku yadda eh lallai wannan sarkin shine sarki kamar yadda muka ce dama abin da kuke ta shiri ku je yaki dan ku samu kenan gashi Allah ya kawo muku kafin ma sarkin ya motsa saboda sarkin zabin Allah ne subhanahu wataala na'am falamma fasala
falamma qala qalut bil junun qala inna allaha mumtaliikum min hawm فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود lokacin da Talut yayi ware ya fita gari da runduna da sojoji da mayaka qala inna allaha mubtaliikum bi nahri sai ce Allah subhanahu wataala zai jarabe ku da wata korama kaman shariba minhu wanda ya sha daga wannan koraman falaysa minni bai tare da ni kuma lam yat'amhu wanda bai dandana ba fa innahu minni to shi wannan shi yake tare da ni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi sai dai kawai wanda ya dan kwamfata kwamfata ɗaya da hannunsa alaran ma ya karanta man iqtarafa ghurfatan ni na karanta man iqtarafa ghurfatan kuma biyun kamar yadda muke fadi ko da yaushe qira'u a suna cika junan su ne wani wata qira'ar za ta zo sai ta cika ma'anar wata qira'a ko ina yawan bada misali da maliki yaumiddini da maliki yaumiddini maliki yaumiddini sai ya zama malikul ashiya'i ne da maliku almulki amma kuma la yamliku ashabal ashiya'i shi kuma maliku sai ya zama maliku ashabil ashiya'i ne da malikul ashiya'i to saboda haka da suka hadu sai suka zama sune sufofin Allah shi yana mallakan masu abubuwa kuma ya mallaki abubuwan kuma ya mallaki mulkin kanshi ba mai mallakan mulki sai Allah shi yasa al-imran qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u zuwa karshe saboda mene saboda Allah ne kadai yake mallakan mulki sauran duk halitta Allah yakan ara musu mallakan kayayyaki da mallakan masu kayayyaki to haka shi ma anan illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhu sai suka sha kuma da suka zo sai ɗan kaɗan daga cikin su ne basu sha ba falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da ya ketara koraman shi da waɗanda suka yi imani da shi qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junud sai suka ce wai ai ba yanda zamu iya yau da jaluta da nashi runtuna qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi sai waɗanda suke zatan ko ku suke da yaqini zasu gamu da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce kam min fi'atin qalilatin so da yawa jama'a kankani suke rinjaye akan jama'a da yawa amma idan ya zama da izinin Allah kuma lalle Allah yana tare da masu hakuri kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin falamma fasala talutu bil junud anan wajen malamai suka ce tun daga nan ya nuna talutu gwanin yaƙi koko yana yi da izini domin shi junudu jam'in jam'i asalin jam'in shine jundu mufradin naji shi ma jam'i ne in an ce jundu ana nufin rundunar yaki to amma anan sai ba a ce falan ma fasala talutu bil jundi ba sai aka ce bil junudi domin duk gwanin yaki to shine wanda yake raba mayaka kashi kashi akwai na gaba akwai na tsakiya akwai maisara akwai maimana akwai na baya duk wanda ya iya karkasa mayaka haka ya karkasa su akwai waɗanda za su shiga gaba masu kai hari akwai waɗansu a tsakiya akwai waɗansu a hagu akwai waɗansu a dama akwai waɗansu a baya kowanne runduna runduna daban in ya kaga ya gwanince a cikin karkasa rundunoni to gwanin sanin dabarun yaki ne so daga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce junudi bai ce jundi ba wato junudi ne daban daban sannan shi kuma kalman fasala har yanzu shi ma yana nuni da gwanin tan yaki har yanzu saboda an ce fasala ko a karatu suka kance fasali fasali ko ma'ana maharba suna da kasansu masu yaki da makami suna da kasansu mahaya suna da kasansu na ƙasa suna da kasansu masu likitanci in ba lafiya masu taimako suna da kasansu shine fasala faslun faslun likullin fasluhu ko shine falan ma fasala talutu bil junudi anan kawai ya isa ka gane cewa talutu ya cancanci jagoranci kuma lalle yana da ilimin da annabin su ya sifanta musu shi da shi qala inna allaha mubtaliikum binahr to anan talutu ba annabi bane ko ba inda aka ce talutu annabi ne amma kuma ga talutu yana cewa Allah zai muku jarabawa wannan ya kamata a ce a wajen annabi za a ji annabi ne mai faɗin Allah ya ce ko Allah bai ce ba ko to amma sai ga talutu yana cewa Allah zai jarabce ku da wani korama malamai suka ce to ɗayan ƙauli uku ne ko dai annabin ne Shamuwil ya gaya wa talutu ya ce ya faɗa masa inna allaha mubtaliikum binarin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yatamhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi ko kuma a'a talutun Allah bayan ya bashi mulki sai ya ƙara masa da annabta da ya suka karbi mulkin sai ya karbi sarautar nasi sai Allah ya ƙara mashi da annabta sai ya zama an masa wahayi an sanar da shi wannan sai ya sanar da su ko ko a'a dabara ce ta yaki har yanzu ya ƙara yin musu amma saboda tsananin maida abubuwan shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da tawazu'un shi ga Allah sai bai ce inni mubtaliikum ba sai ya ce inna allaha mubtaliikum domin bayan ya rarraba su runduna runduna har yanzu yana son ya gane su wane ne za su iya haƙuri a wahalan yaƙi su wane ne za su biyayya ga shugaba idan ya yi musu umarni domin mutumin da aka ce kar ya sha ruwa ya sha ba ka tunanin ya ga takobi ya ga mashi ya ga bindiga a ce ya shiga ya yadda ya shiga mutumin da ya kasa biyayya a shan ruwa ai ba zai biyayya a wajen yaƙi ba so da ka yana son ya ga su wane ne ainihin masu biyayya gare shi saboda haka sai ya kawo musu wannan ya ce to ga nahrul urdun nan za mu je mu wuce ta cikin shi to ina son kar kowa ya sha kuma kamar yadda kuka sani duk mutumin da zai shiga yaƙi ba maganan cika ciki da ruwa saboda in mutum ya cika ciki da ruwa ba maganan gudu sai ciki ya kulle kuma gashi ba a ci komai ba saboda haka ko sojoji ma in ka lura ruwansu ɗan tsotsa suke yi to da kila daga nan aka samu wannan dabarin kila talutu ya fara koyawa dan tsotsa ake yi kar a sha sai dai illa mai yi tarafa gurfatan da yadi so da ake ce to Allah zai jarabce ku da wannan koraman faman shariba minhu falaysa min duk mutumin da ya sha ya bude ciki yayi ta sha to ba ruwa na da shi faman lam yashrabu fa innahu min wanda kuma bai sha ba to wannan shine nawa illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi sai dai wanda ya kasa yanda zai yi ya dan kwamfata da hannu nace qira'an warshu anafi ghurfatan qira'an asim ghurfatan dukan su ma'ana suke taruwa su bada in ka ce man iktarafa ghurfatan wanda ya dan diba dan kadan man iktarafa ghurfatan wanda ya diba diba daya ghurfatan da fata ya zama diba daya gurfatan da damma ya zama diba kadan to kasan ana nufin diba daya dan kadan karka je kace a to ai tunda an ce illa man iktarafa ghurfatan diba daya ko garfatan diba daya za a yi bari in je in samu wani babban daru in saka a ciki in dago shi shikenan tunda garfa daya ne a a man iktarafa garfatan kuma ghurfatan so da ka diba daya garfatan kuma diba ka dan ghurfatan kuma Allah ya kara maka biyadi ba ba biye daihi ba biyadi wanda ya dan diba da hannu daya anan ake nufi biyadi kar ma ka sa hannu biyu ka diba malamai suka ce wannan wajen kaman ana mana nuni da duniya ne duniya ce akai talhisinta gaba dayanta a dama mu wake yana cewa wa tahsabu annaka jurmun saghirun fi kan tawal alamul akbar ko saboda haka in ka lura da duniya haka ta wanda duk ya bude baki yake halal yake haram to ba sai abin da Allah ya mai rabo shine wanda ya kame mata hannu ya zuhudu in ba haka ba to ya diba gurgudan bukatansa illa man iktarafa ghurfatan bi yadihi ya diba gurgudan bukatansa to anan bayan sun wuce falamma jawazahu huwa wal ladina amanu ma'ahu aka ce su 80,000 ne amma dai wannan duka kissoshin banu isra'ila ne ba a ƙaryata su ba a gaskata su da suka wuce sai 76,000 suka sha ruwan saboda ga wanda suka rage tare shi mutum 4,000 kawai sai duk suka sha fasharibu minhu illa qalilan a wata qira'an illa qalilun duka ma'anansa minhu falamma jawazahu wal ladina amanu ma'ahu da suka wuce sai wanda ma suka yi imanin suka fara ai ba yanda zamu iya da jaluta shi ma'anan sunan shi ya fara zo qalu la taqata lana al yawma bi jaluta wa junudi ya zamu iya da jaluta ya zamu iya da rundunan amalika an ce shi jalutu tsawon shi mita 6.5 ne ko 5.5 tsawon sa kawai babban mutum ne mai karfi amma zamu ga ikon Allah a gaba yanda Allah subhanahu wataala ya dauko mafi kankantan rundunan musulmai kuma annabi Dawud shi ma anan sunan shi ya fara zuwa anan sunan shi ya fara zuwa fa hazamuhu bi idnillahi wa qatala Dawud Jalut وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ sai Allah ya dauko dan karami sai yasa shi shine zai kashe Jalut din sai yasa wasu malamai suka ce basatan fil ilmi wal jismi din tan kada su dauka shi kenan kawai din mai girman jiki shi ya kamata a ba shugabanci da duk daga tsalutan kuma Allah ya zabe shi amma a cikin rundunar tsalutan kada shi ma tsalutan ya zama igtarra bi jismihi jasamati jismihi sai Allah ya ce to kai ma daga cikin rundunar naka dan karami za a dauko ya zama shine zai zama dalilin nasara kuma Allah ya karbi mulkin naka kai ma ya bashi annabi Dawud alaihi salam ya zama shine farkon annabi sarki a cikin banu Isra'ila to sai suka ce ya zamu yi da talu da jaluta qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi wanda suke zaton za su hadu da Allah malamai suka ce anan zato ne da ma'anan yaqini wasta'inu bisabri wasalati wa inna halakabiratun illa ala alkhashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un watan allazina yataqanuna wanda suke da yaqinin za su hadu da Allah wasu malamai suka ce a zannu ne da ma'anan zannu zatan ne alqala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi watan wanda suke zatan su niyyan su dai ba za su koma ma iyalin su ba yau a wannan yaqin za su shahada abinda ake nufi kenan qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi wanda suke zatan kai mu dai ai shahada kawai zamu yi to ka san ko duk mutumin da zai shiga yaqi da tunanin cewon ba zai koma ba shahada zai yi to ana tunanin basalansa da shida'ansa zai fi na sabaninsa saboda baya tsoron mutuwan da musamman in an kare shi da wancan sakinatun din can fihi sakinatun min rabbikum don mu yaqi ba abin da yake nema kaman sakina ko zuciyar shi ta zama tana da nutsuwa, tsoro ya zama baya cikin zuciyarsa, duk abin da yake firgitar da wani shi bai firgitar da shi ba, ya gama samun mafi girman udda. Sura suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi iznillah, ai so da yawa jama'a kankani kankanuwa takan yi nasara akan jama'a mai yawa idan taimakon Allah ya shigo tare da karamar jama'a. Ma'ana sun tuna wa ɗan uwansu ne cewa ai shi nasara a yaƙi ba ana yi ne da yawa ba, ana yi ne da taimakon Allah. Idan Allah ya taimaki mutane sai su yi nasara, Allah ya ɗaukaka su ya ba su fifiko ya ba su nasara. Ga yanan dai a yaƙin Badr ko istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati munzalina bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5000 min al mala'ikati musawwimina wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahi al aziz al hakim. Ai wannan kawai an gaya maku ne dan ma zuciyanku ya kwanta a ce ga kunan ba ku da yawa, amma Allah zai karfafe ku da mala'iku guda 3000 ko da mala'iku guda 5000, ai ko ba mala'ika ko daya, in Allah ya so ku yi nasara za ku yi nasara. Wannan kawai an faɗa muku ne dan zuciyarku ya tanatsu ya natsu, amma nasara na Allah. Amma fa sai an dauki asbab wanda Allah subhanahu wataala ya aje. So da kaga waɗannan fi'atin din nan kalila basu ce shikenan to bari mu je mu zauna a gida, tunda Allah ne ke taimako, shikenan kawai Allah zai mana yaki, ba inda ake taba haka. Domin idan Allah subhanahu wataala ya baka imkaniya, dan abubuwan guda biyu ne, akwai asbabu akwai al-aunul ilahi, akwai sababi. Allah ya baka hannu, ya baka ilimi, ya baka kafa, ya baka waɗannan ni'imoman don kai aiki da su cikin abin da ya maka umarni da su. To idan ƙoƙarinsu ya ƙare, ka gama duk abin da za su iya yi, to daga nan ne kuma aunin Allah yake farawa. Saboda Allah abin da bai baka ba kuma to sai ya baka a nan, saboda ka riga ka yi istifragi. Amma idan ka zauna, shi yasa ina yawan gaya wa mutane, ni kuma dai har yanzu karatuna bai kai min inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mu'jiza bayan akwai ragowar abin da karfin dan adam na sababi zai iya yi ba. Kullum sai an gama gwada duk abin da sababi zai iya bayarwa, ko an nema an rasa. Idan ruwa ake nema ai alula ai ibada ko a sha, sai an nema an rasa, an gama kewaya ko ina babu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa hannu a cikin kwano sai ya tsunsu su fara fitar da ruwa. Amma ya so tunkan ya sa a nema din ya sa hannu, amma ba zai yi haka ba, saboda wannan afdala sababi ne, watan bata abin da Allah ya yi ya bayar dan ai wani abu da shi. Saboda idan Allah ya baka lafiya da karfi, naka tashi ka je kai sana'a, sai ka zauna a daki ka ce kai addu'a zaka zauna kai tayi Allah ya kawo maka, ka abdala sababin Allah subhanahu wa ta'ala. Dole ka tashi ka je ka nema kai addu'a kai tawakkali ga Allah, kai addu'a kuma ka tashi, to ka girmama ni'imar da Allah ya yi maka na lafiya da ƙarfi da ƙwaƙwalwan ilimi da sauransu kenan na a tashi ayi. Saboda haka yana daga cikin manyan kurakuran al'ummarmu da suke ganin cewa kawai bayan sun gama abdala asbab din da Allah ya basu, kuma har yanzu Allah zai taimake su. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka lura a duk wuraren ya koka da sauransu, sai wuya ya kawo, menene ake cewa zuciya ya kawo wuya, rai ya kawo wuya, ko unalikum tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. To anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake zuwa da taimakonsa kullum ga al'umma. Daga dole ne dan adam ya tashi ya bada karshen abin da yake da shi, sannan sai aunullahi subhanahu wa ta'ala tare da itikadin cewa wannan sababin nasa kuma ba ya da kowane asari cikin samun abin da za a nema din, ba mai bayarwa sai Allah. shine la haula wala quwwata illa billahi, ba wani mai dabara, ba wani mai karfi, ba wani mai iko sai Allah. Amma dole in tashi in nema, saboda sababi ne Allah ya bani na in tashi in nema, idan ban yi ba na raina ni'iman Allah subhanahu wataala da ya bani na wannan sababi. Sai suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah, tare da yardan Allah, idan Allah ya nufa ya ce mana wallahu ma as-sabirina, kuma Allah subhanahu wataala yana tare da masu hakuri. Sura kaga shine kuma za ka gani ayan gaba, wallan ma barazu li jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin. Kaga sun hada abubuwan guda uku da suka nema a wajen Allah, shine irin can kuma ka ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama stakanu wallahu ma'asabiri wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Ka gari rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmi adh-dhalimin alkafirin. Kaga duka wannan yana nuna mana watan abubuwa guda uku ne ake nema: sakina, hakuri, dagewa, tare da dogara da Allah subhanahu wataala, wanda kuma shine abin da Allah subhanahu wataala ya ba waɗannan, kuma duk al'umman da Allah subhanahu wataala ya ba su wannan babu shakka za su zama masu nasara a duk abin da suka fuskanta. Na'am.
Walamma darabu lijanut wa junudihi قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لوكاتين da suka fito na fito da Jalut din da rundunan sa ko rundunonin sa shi, sai suka kama addu'a ga Allah subhanahu wataala, suka ce ya Allah ka zuba mana hakuri da juriya, ka tabbatar da duka dukin mu, kuma ka ba mu nasara akan waɗannan kafira. Watan dai suna masu cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wataala a cikin abin da suka fuskanta. Wannan kullum abin da ake nema daga mu'mini kenan, ya zama yana takayidi, yana tawakkali, watan yana tashi yayi aiki, bai zai zauna a gida ba, amma kuma har a lokacin da yake aiki ba gurur tare da shi, ba zaton cewa kokarinsa ko himmansa ko dabaransa shine abin da ya bashi wannan a nasaran, a taimakon Allah ne subhanahu wataala ya zama dalilin nasaransa. Zamu hakura haka nan, saboda akwai tambayoyi, zamu ansa gurgurdan abin da ya samu daga ciki. Wallahu a'lam. Wannan yana tana tambaya, yana tambaya matar da mijinta ya rasu kuma ita ba ta kasar da suke, za ta iya yin takaba a can kasar da take ko sai ta dawo kasar da mijinta yake? Takaba ana yi ne a ɗakin miji, a gidan aurenta, saboda haka idan ba ta kasa tana wajen wani aiki ne ko wani abu, za ta dawo gidan mijinta, a nan ne za ta zauna ta yi idda. Wannan shine wajibinta. Wallahu alam. Wannan yana tambaya akan falalar istighfari. Wai shin ana istighfari ne kawai dan neman gafara? Ana istighfari dan neman gafara? Ana istighfari dan ƙara matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala da neman yardan Allah subhanahu wata'ala? Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake istighfari ai ba laifi yayi ba, amma yace wa inni la astaghfirullah fi yawmi 70 marratan, yana istighfari innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yawmi 70 marratan, so da kana istighfari dan ƙarin kusanci da Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana tambaya a addinance ya kamata ayi wa shugaba bore? Bai kamata ba, ba a son bore ga shugaba, amma idan wato idan aka riga aka yi bai'a ga shugaba suke wato shi menene ma'anin shugaba yaya shugaba yake maganganu ne ma tsawo amma dai a takeice a mazhaban ahlus sunna wal jama'a musamman a sha'ira ba a yi wa shugaba bore bayan bai'a gare shi a matsayin shugaba saboda ana tsoron abin da wannan boren zai iya haifarwa zai iya fin wato tawaye zai iya fin a abin da kile ya jawo ake so a yi masa tawayen illa ga al'umma wallahu alam na so a ce ana bani tambayoyin ina gani kafin lokacin karatu amma a haka dole sai na gani kuma suna zaton kamar na san amsan komai ne ba komai ne san amsan shi ba kuma ba komai ya dace a amsa ba so da haka da za a rika bani zan fi amfana ni ma kila kuma amsan zai fi amfanin jama'a wannan yana neman addu'a ne a sa wani bawan Allah da ya yi accident a cikin addu'a yana kwanaki yana gida a kwance ba yi da lafiya wannan ya ce inda aka sami sabani na malami da na shugaba akan ganin wata nawa ne za a bi ai malami Allah bai daura masa sanar da ganin wata ba ganin wata haƙƙin shugaba ne kadai watan sanar da al'umma su ga wata bayan nan kuma kai da kaga wata kai kanka to wajibinka ne kai azumi amma ba wanda yace in malamin ka ya gani ya saka kai azumi wannan yace yin al-qunut a sallan farilla akwai shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwarai illa kawai an yi sabani ne malaman malikiya da malaman shafi'iya sun tafi akan cewa ba za a yi qunuti ba sai a sallan asuba malaman ahnaf sun tafi akan ba za a yi qunutin ba ma gaba daya wasu daga cikin malaman shafi'iya da wasu daga cikin hanabila sun tafi akan ba za a yi qunuti gaba daya ba sai a lokacin wani damuwa kuma za a yi qunuti a sallolin da ake bayyanawa kuma a lokacin da kamar wata nazila wata fitina haka ko wani abu ya faru da al'umma to za a iya qunuti a wannan lokacin wani abu na damuwa ko bakin ciki ko makamancin wannan to dai kawai an yi sabani ne amma dama ai sallar asuba ma da ake qunuti a ciki ai sallar farilla ce wannan ya ce yana sallar isha'i sai ya bi masu sallar tarawih bayan sun yi sallaka abi sun yi sallama sai ya gane ashe tarawih suke yi ya zai yi da sallansa a mazhaban malikiya zai sake sallan isha'i zai tashi yi sallan isha'i a mazhaban malikiya amma wasu malamai sun tafi akan cewa zai iya tashi ya karo raka'a biyu a matsayin cika shi sallansa ta isha'i sun dogara da hadisin Mu'az ibn Jabal cewa yana sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ya koma ya limanci jama'ansa suka ce to ai wannan sallan da yake yi da jama'ansa nafila ne to amma malaman malikiya suka ce waye gaya musu nafila ce wannan sallan da yake yi da jama'a da yake yi da jama'an nasa waye gaya musu ba wanda yake da manzon Allah ce nafila ba saboda haka ba wani hujja a cikin wannan hadisin a ganin malaman malikiya wallahu alim amma dai sabani ne shi kuma idan ikhtilafin malamai rahman yana azumi sai yayi amai amma zai ci gaba da shan ruwa ne koko ba zai ci gaba da shan ruwa ba zai rike wannan azumi amma zai rama azumi daga baya mahaifinmu ya gabata ƙarshen watan Sha'ban ya halatta a baiwa iyalinsa wasu kashin kuɗin da ya bari domin ɗaukan ɗawainiyan ci da shayarwa na zaman takaba wannan kan ai mun faɗa a baya ko za a ciyar da su a shayar da su a ganin mafi yawan malamai wasu kuma suka ce a tunda an riga an yanka gado tana da rabo a cikin gado to ba za a bata daga cikin wannan dukiyan ba kawai tana da haƙƙin sukuna ne ba ta da haƙƙin i'asha wannan shine kaulin jamhurin malamai amma wasu da yawa daga malamai sun tafi akan kuma tana da haƙƙin i'asha ma za a ciyar da ita a shayar da ita musamman idan ba a riga an raba wannan abin gadon ba amma dai kauli mafi rinjaye mafi abinda aka fi sani shine ba wanda yake da haƙi daga wannan dukiyar ma'ana in za a ciyar da ita a shafe sai dai daga cikin dukiyarta na gado saboda mun yi bayanin wannan a ranar tafsiri na farko watan ayar raban gado ya ƙarar da ayar wasiyya watan ya share ayar wasiyya wallahu a'lam wannan yana tambayar su wane ne hakikanin ahlul bait iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wato iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sune duk iyalansa matansa na aure wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ma yuridullahu liyuziba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera malamai sun tafi akan cewa wannan sun shafi iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aure saboda siyakin ayoyin ko waman yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nutiya ajraha marratayn wa atanna laha rizqan karima yani sa annabiyyi lastunka adin min an-nisaa'i ittaqaytunna fala taqbana bil qawli fayadma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina allaha wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة so da suka ce tunda su ake magana su ma suna cikin ahlul bait wasu suka ce a'a ai watan wannan siyakin ayoyin ma in ka lura ai ana maganan siyakin damirin mata ne aka koma damirin inna ma yuridullahu liyuziba ankum ba ankunna ba saboda haka suka ce suka yi tarkizi akan wannan suna ganin cewa ahlul bait sune iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama watan ayan aqil da ayan ja'far da ayan abbas da ayan Aliyu Allah ya kara musu yarda da kuma musamman jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na jinin sa wasu kuma suka kara tahsisi suka ce iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune ahlul kisa'i ahlul bait saboda lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da mubahala su kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su to dai duka wannan ahlul baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowanne a wani ma'ana daga cikin ma'anonin ahlul bait yana cewa nayi umurni da jihadi to kuma ga waɗanda ba musulmi ba sun takura musu kuma ana cewa su yi hakuri to idan su yi daukan fansa wannan ai ta'addanci ai akwai hukuma ba wani abu sunan shi yanzu kafirai sun tashin ma waɗansu musulmai a rayuwa ta al-hukumar mu'asira watan gwamnati irin ta wannan zamani wannan matsala ce mai tsawo a da akwai tsari na zamantakewa wanda akwai ƙasa na irin waɗannan mutanen da ƙasa na irin waɗannan mutane a yanzu tsarin gwamnati ƙasa ya saba gaba ɗaya tsari ne na zamantakewa tsakanin mabambantan addinai suka yadda tare ba wani first class ba second class citizen a cikin su dukansu matsayinsu ɗaya sun yadda su zo su zauna tare a wajen da suka yi wa suna da sunan ƙasansu sura ga kowa yana da cikakken haƙƙi kuma mai haƙƙin kare su shine hukuma dan haka idan wani ya kashe maka ɗan uwa ka je ka kashe shi kai ma mai kisan kai ne ya kai da shi duk masu laifin kisan kai ne hukuma ita ce take da haƙƙi kawai dai shubha kamar yadda muka sani zai hana a kashe saboda wancan shubhan jinin da sauransu amma dai kisan kai dukan ku kun yi kisan kai dan haka ba wani wanda yake da haƙƙin ya dauki doka a hannunsa idan ya aikata haka kuma ya yi ta'addanci idan ma yana ganin kaman kasar tasa ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ake zaune da shi zaman aminci idan aka kashe shi to wanda ya kashe shi ba zai taba shakan kanshin aljanna sura ka hadari ne kaje ka ce ai waɗannan kuma babban kuskuren da ake yi galiban rayuwa ba za a maida ta fauda ba kawai ɗan daba anan sun tashi sun je sun afkawa waɗannan sun yi ta'addanci sai ɗan daba daga waɗannan su ma su je su afkawa waɗancan su yi ta'addanci an maida rayuwa fauda kenan rayuwa akwai tsari kuma shine amfanin hukuma sura ka dole ne wajibin hukuma ne ta kare yanzu nan muke karanta ko alam tara ila almalai min bani isra'il bari musa iskalu nabi lahum aslana malikan nuqatil if aslana malikan nuqatil dan mene dan in babu hukuma ba gwamnati babu daula to ba maganan da za a ce kuma za a kara kai a haƙoƙin jini za a bi haƙoƙin jini ba abin haƙoƙin jini sai hukuma mutum akan kansa ba zai je ya biwa kansa haƙi ne jini ba wannan haƙi ne da hukuma ce take tsayar da haddi hukuma ce take karɓan mu mutum haƙin sa na jini haka idan mutum ya aikata wannan yayi ta'addanci sannan yawanci irin wannan abubuwa ne kawai da ake yin su da manufofi in ka koma can karkashin su na siyasa babu wani manufa na gaskiya a ciki wasu ne don wasu manufofin su suke tunzura mutane domin a hana zaman lafiya don isa zuwa ga wasu bukatu sawa'un bukatun in nace siyasa ba ina nufin siyasa na wannan jam'iyyu ba siyasa zai yi na masarauta ne siyasa zai yi na jagorancin jama'a ne wata dai manufa ce ta wani ko wasu manufofi ne na wasu suke tunzura mutane suke amfani da jahilcin su domin fadawa cikin abin da ba zai taba samun wajen zama a cikin addinin musulunci addinin tsari addinin da ya ginu akan biyayya ga tsari biyayya ga shugabanci wannan ba zai taba samun wajen zama a ciki ba mun yi magana dazu akan shugaba da bore gare shi da sauransu duka wannan dangogin juna ne sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malik al-a'la fil ayyamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi